sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Numa da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 18 ga watan Satumba na shekarar 2019. Biyo bayan bayanan da babban hafsan sojan Najeriya ya yi na cewa jama'a su daina kiran sunayen kungiyoyin 'yan bindiga da sunayen su don a daina fifita su, 'yan jarida na ci gaba da maida martani.
Ba zan sun zuga ba ce ba, magana ce ta abin da yake faruwa na gaskiya, kuma shi aikin jarida abin da ya gada kenan. Don jarida ya san bambancin dan Boko Haram da dan fashi da basa ta mutane. Ni ban ga hikimar da sa suke faɗa wannan abubuwa, kuma su dan jarida ai ba saurare su ba.
To muna tafe da ƙarin bayani, bayan haka za mu so mu je ra'ayoyinku a kan wannan batu. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Laraba cewa Amurka na da hanyoyi da dama, ciki har da amfani da ƙarfin soja ta marda martani akan hari da Iran ta kai da jirgi mara matuki, inda ta yi kace-kace da rabin ɓangaren ma'aikatar sarrafa mai na Saudi Arabia. Muna kan matsayi bai ƙarfin gaske, inji Trump yana faɗa wa manema labarai a filin jirage na California yayin da yake kan hanyarsa zuwa halartar asusun tallafin siyasa. A can Saudi Arabia kuma sakataren harkokin waje Mike Pompeo ya zargi Iran da kai hare-haren takalar yaki. Kalaman na Trump suna zuwa ne sa'o'i bayan da ya tsananta takunkuman tattalin arziki akan Iran sakamakon kai hare-hare akan ma'aikatar mai wadda Washington ke zargin Tehran din da aikatawa. Takunkumai da Trump ke saka mai Iran na zuwa ne a daidai lokacin da Pompeo ke ganawa da jami'an Saudi Arabia akan za su mayar da martani na wannan hare-hare da suka yi sanadiyar rage yawan mai da Saudi Arabia ke samarwa a duk rana ta Allah, wanda ya kai ganga miliyan 5,700 a duk rana ta Allah, ko kuma zuwa ɗan lokaci, wanda ya kai kashi 6 cikin 100 na man da ake samarwa a duniya. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Sarar Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu babu wanda ya yi nasara a zaben kasar Isra'ila da jiya Talata. Ana kusa da kammala kirga baki ɗayan ƙuri'un wato jam'iyya na masu matsakaitar ra'ayi ta tsohon shugaban sojin Isra'ila, tana samun ƙuri'u mai yawa a kan jam'iyyar Likud ta Netanyahu. Ko da yake jam'iyyun biyu ba su samu isassun ƙuri'u da za su iya samun rinjaye na kujeru 61 a cikin kujeru 120 na majalisar dokokin ƙasar ba. Jam'iyyar ta masu sassaucin ra'ayi ta samu ƙuri'u 56, yayin da ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya kuma ta samu ƙuri'u 55. Prime Minister Benjamin Netanyahu na jam'iyyar Likud bai bayyana samun nasara ko kuma amsa rashin nasara ba a lokacin da yake jawabi ga dubban magoya bayansa da safiyar yau Laraba. Ya faɗa musu cewa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa zai kafa gwamnati mai kula da muradun Yahudawa. Shi ma abokin karawan nasa tsohon shugaban sojan Isra'ila Benny Gantz, wadda yake shugabantar jam'iyyar Blue and White, ya faɗa a gaban magoya bayansa cewa zai kafa gwamnatin haɗaka da za ta kula da muradun duk mutanen ƙasar baki ɗaya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ambaci sunan Robert O'Brien a matsayin sabon mai bashi shawara akan tsaron kasa wanda zai maye gurbin John Bolton da aka kore shi a makon da ya gabata. Trump ya ce ina farin cikin sanar da Robert C. O'Brien a matsayin ko kuma wanda a halin yanzu yake aiki a matsayin babban jami'in diplomasiya a ma'aikatar harkokin waje cewa shine sabon mai bada shawara akan tsaron kasa. Nayi aiki da shi tsawon lokaci kuma zai yi aiki mai kyau, inji Trump a wani sakon Twitter da ya kafe da safiyar yau Laraba. Trump ya kwatanta John Bolton a matsayin bala'i akan batun Koriya ta Arewa kuma yana kin bada haɗin kai akan batun Venezuela, haka zalika bai dacewa da wasu muhimmai na jami'an gwamnati. O'Brien dai shine mutum na hudu da Trump ya nada shi mai a matsayin mai bashi shawara akan tsaron kasa wanda ya zabe shi cikin mutane biyar. Daga ƙarshe an kashe Sylvester Madakumura, shugaban kungiyar 'yan tawayar Rwanda ta Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FDLR, da safiyar yau Laraba a lardin Kivu da ke arewacin ƙasar Congo, a cewar majiyoyin sojoji na yankin wanda suka yi magana da sashen Afirka ta tsakiya na muryar Amurka. Ma'aikatan sojin Congo ta tabbatar da mutuwar a shafinta na Twitter. Majiyar ta ce sojoji su ne suka kashe shi a wani yanki da ake kira Rushuru da ke kusa da kan iyakar Uganda da Rwanda. Kashe Sylvester Madakumura albishir ne ga sojojin kasar Congo, a cewar wata sanarwa, saboda shi ne shugaban kungiyar da ke tabkata asa a wannan yanki wacce take adawa da batun komawarsu a Rwanda. Haka zalika mutuwar nashi ke aiki sako ga sauran 'yan kungiyoyi 'yan tawaye da ke yankin. Kungiyar 'yan bindigan Rwandan suna ayyukansu ne a gabashin Congo tun lokacin kisar kare dangi ta shekara 1994.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jarida da masu fafutukar kare haƙoƙin bil'adama na ci gaba da maida martani game da bayanin da babban hafsan sojan Najeriya ya yi akan cewa jama'a su daina zuga 'yan ƙungiyar Boko Haram da irin sunayen da suke kiransu da su, domin kamar suna ƙara ƙarfafa su ne, domin kuwa an riga an karya musu lagu. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Masana harkokin tsaro da fafutukar haƙƙin bil'adama da ma 'yan jaridun sun bayyana wannan kiran da cewa ko kaɗan bai dace ba, kuma wannan ba shi bane zai kawo ƙarshen harare da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram ke kaiwa a sassa daban-daban na Najeriya, musamman ma dai a yankin arewa maso gabashin Najeriya. A sanarwar da ya fitar dai babban hafsan sojan Najeriya ta hannun kakakin rundunar sojan Najeriya Kanar Sagir Musa, ya bayyana cewa irin waɗannan kalamai ko sunaye da ake kiran 'yan ƙungiyoyin tamkar taimaka musu ne wajen gudanar da harkokin ta'addanci da suke yi a ƙasa. To sai dai kuma a cewar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama irin su Kamran Musa Jika na ƙungiyar Amnesty, ko kaɗan wannan ba shi ne mafita ba, kuma tamkar shiga hurumi ne na 'yan jaridu.
Muna gani wannan ya shiga wani hurumi ne wanda yake ba nashi ba, domin ita jarida ko kuma ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa baki ɗaya ba tana ƙarƙashin tukurburu kai ba ne, ya kamata ya fahimci wannan. Na biyu kuma muna kallon cewa wannan yana nuna ma duniya ƙarara cewa rundunar sojojin Najeriya musamman ta ƙasa ta kasa kare muradin al'umman arewacin ƙasar nan, musamman yankin da ya shafi Borno zuwa Maiduguri zuwa su Adamawa dinnan.
To kwaya su ma 'yan Najeriya suka ji game da wannan furuci na babban hafsan sojan Najeriya? Ga dai abinda wani malami mai suna Malam Babasani ke cewa.
Abinda wannan babban hafsan sojan ya faɗa na ƙasa, to ai abin bai daidai ba, su ma ba zai taimaka musu ba, kuma ba zai taimaka 'yan jaridan ba. To menene aikin 'yan jarida? Suna kallon ƙasashen duniya, ba a Najeriya kaɗai ne suke da 'yan ƙungiyoyi irin waɗannan ba. Ya alsabar da shauran kamar dutse da kai ga sunan ba su da iyaka ai ba a fasar ba a taba inda aka ce sojoji sun ce kara kira su da sunan su ba
a inda dai rundunar sojan Najeriya ke bayyana matakin da cewa zai taimaka wajen inganta tsaron kasa na tambayi wani tsohon hafsan sojan saman Najeriya Air Commando Baba Tijjani Gamawa ko wannan mataki na rundunar sojan Najeriya ya dace
saboda wayannan abubuwa in ka duba wato duk a duniya in ka duba su ɗan jarida suna da hanyar da suke faɗan abubuwa amma in dai za a tsaya a yi rahoto a kan gaskiya da adalci da rikon amana kuma ba tare da an faɗi wani abu da zai kawo rikici a tsakanin al'umma da jama'a ba ina ga wannan ba wani abu ba ne daban tun da sanar da mutane ake yi amma a sanar da su a kan gaskiya a sanar da su a kan abin da ya faru a sanar da su a kan yadda za a samu matsalaha a gyara ba wai a ƙara gishiri ko kuma a sa mutane a harnaka su ko a samu wani rashin daidaito ba ga sha'anin a baya da ba a kai da bayanai a kan waɗannan abubuwa.
To koya su 'yan jaridu suka ji game da wannan umarni na babban hafsan sojan Najeriya tambayar kenan da yawa Comrade Aminu Sa'ad Bello tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya reshen jihar Kano.
Ba zan ci ziga ba ce ba magana ce ta abin da yake faruwa na gaskiya kuma shi aikin jarida abin da ya gada kenan dan jarida ya san bambancin dan Boko Haram da dan wato dan fashi da ba satan mutane ni ban ga hikimar da sa suke faɗa wannan abubuwa kuma shi dan jarida ai ba saurare su ba don magana ce ta dole a faɗi abu yanda yake me suke sa kira su
Baban Jibrin murai Amurka daga Lagos
Allah a gaida baban gida Jibrin. Yau ma sauraro muna son mu ji daga gare ku. Shin kuna gani kiran kungiyoyin ƴan bindiga ƴan ta'adda na ƙara fifita su ko ya zaga su? Amma kafin mu bude layukan wayar mu ku shakata da wannan waƙar.
Kin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye. Ku bi malaman makaranta idan haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah na na to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta ɗan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so ɗan yara manyan gobe haba yara Allah na na ɗan yara manyan gobe ɗan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai shiga mai amfani kwai shiga mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kumbar ma idan kun yarda ɗan yara manyan gobe haba yara Allah na nan ɗan yara Allah na nan haba yara manyan gobe iyaye malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so ɗan yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah na na haba yara haba yara manyan gobe to yara in mu ne yau.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Madalla mun samu kira na farko daga Jigawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Jigawa.
yauwa kina tare da ma'azgalo jarumawa shigawa mai kayan gwari.
Muna jan ka.
Gaskiya ne na ku suna burge mu kuma suna katar da mu. Kuma musamman ma kaman mu irin mun.
Hello, ko muna tare?
Kina tare da mu? Yawa kina tare da ni, ina muku fatan alkhairi Ubangiji Allah kara karfin aiki.
To Allah ya sanya muna jan ka. To mun gode ina ga layin sa ya goce yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger.
Niger.
Oh to daga jihar Niger ne to muna jan ka malami daga Niger. Da wa muke magana?
Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To mana Ibrahim mai wankin hula muna jan ka.
To masha Allah to ni abin ma akwai bin mamaki abinda ba zai yiwu ba sai a ce za a yi shi a Najeriya.
Kamar me kenan?
Yawwa to misali kamar wannan suna da aka laka musu da ƴan Boko Haram tun farko ake kiran su yanzu kuma a ce rana tsaka za a ce a hana wannan suna abin ne fa mai wahala fa.
Me yasa kake ganin haka?
Eh to dan abin da ba zai yiwu ba ne ba gaskiya ba zai yiwu ba dan yana da wahala ma dai a ce a kankara wannan suna na Boko Haram a ce za a kira su da wannan sunan yanzu kai tsaye.
To amma kana gani irin yadda ake kiran su ƴan Boko Haram din ko ƴan ta'adda yana ƙara zaga su ko yana fifita su?
To abu ne ɗaya ne kawai dai a tsaya adalci a dukkan da Allah ya hoda kai aiki a kanta a kasance tsaro a bashi muhimmanci to amma gaskiya Najeriya akwai sakaci abu a bangaren tsaro gaskiya kawai.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma zamu je Katsina.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Katsina?
An kira magana da Muktar Musa Mashi daga nan Funtuwa.
To Mallam Muktar Musa muna jan ka.
To na kira ne dai dama domin in muku barka da aiki kuma duk kokarin da na same ku kwana da kwanaki ina kai amma ba sabuwa.
Allah sarki mun gode yau ga shi to ka sani me zaka ce mana yau? Menene ra'ayi?
To abunda zan ce shi. To abunda zan faɗa shi dai dama haka ta zaro abubuwa ne wanda suke masu fadi da yawa so kuma duk kokarin da gwamnati take yi tana iya kayinta. Kuma muna fata insha Allah wannan kokarin ya kawo karshen wannan fitinu da muke fama da su. Allah shi taimaka.
Amin amin mun gode Mallam
Muktar
Musa Mashi daga Katsina. Yanzu kuma zamu je jihar Lagos. Assalamu
alaikum.
Wa alaikum assalam. To malami daga Lagos kai yawa ba mu jin
kuna magana. Eh kuna magana da Abubakar Boje ana so.
To muna jin kamar Abubakar.
Gaskiya maganan nan da ta su tai daidai saboda aikin soja ne.
Me yasa kace haka?
To wallahi abin da yasa da ana kiran mu Boko Haram a nan Lagos ma. Ko wani makwacin ma wanda gidansa gida yake ne ma dakin haya yake ne ma har ga Allah da yaje haka ce mai gidan take wallahi ko kai Hausa dukan su Boko Haram ne da gaskiya shi ba zai ba ita ba za ta bayar ba zai ta ba fashe ba
saboda kawai ku Hausawa ne shi yasa ake kiran ku Boko Haram
wallahi farai kuwa duk wani mazauna Lagos a lokacin 2014 zuwa yau.
To mun gode Mallam Abubakar daga Lagos yanzu kuma zamu je Niger.
Eh assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Niger?
Umma Mallam Alina daga Dogon Yaro a cikin jamhuriyar Niger.
To umma Mallam Ali muna jin ka.
To abin da ra'ayi na bisa ga wannan tace ku ce da aka kamar ɗan jarida sa so so Allah ba ɗan bindiga ai hanzarina ai kuma aikin su kai na aka wadi a ce dan ta'adda ko a ce dan wani Boko Haram ko a ce dan bindiga dadi kila aikin su kai na aka na ana gai suka suna ganin kamar an yi sura ta suna
suwa suke gani kamar an tsorata su su ƴan bandagar
kamar su eh su ne ƴan bandagar tun da kamar kiran da ake ƴan bandagar dai to aka da suka yi na tun da abin da suka yi na aka nana wadi ina ce ko dan Boko Haram ko ake dan bandagar dai ko dan hushe maka ni kina aikin suka yi na za a fiye haka nan maran daura nagode maran daura sai an ji mun ku
to mu ma mun gode Mallam Umma Mallam Ali daga Niger yanzu kuma zamu je Kaduna.
Hajiya Maryam Dauda barka da lasariya.
Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Mallam Murtala.
To a Hajiya Maryam Dauda ina fara gawa ita aboki aikin ku Julie Gracious Sa'aziya dan mun ji sanarwar rasuwa da aka yi mata.
Allah
kuma yawa to kuma shawaran da muke ba su jami'an tsaro ya kamata a su dinga duba irin su America, su Ingila da sauransu. duk karfin sojojin su fa da kayan aikin su ba su taba canza ma ayi alkaida suna ba har a wannan watan da suke nan tattaunawa da su haka ƴan taliban ba su taba canza musu suna ba duk da karfin da suka yi da Boko Haram so ba mu san hikimar su na kawai sai su ga mana sunan da zamu dinga kiran su kuma an ce a san mutum a san sunan shi a san sana'i shine zaka san zaman da zaka yi da shi to wannan muna fatan za su zo su kara mana bayanin sunan da suke so a dinga kiran su da shi sigilla sai ne amfani da wannan suna da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode Malam Murtala daga Kaduna yanzu kuma zamu je Kwara
Assalamu alaikum wa rahmatullah magana Dalla Garba Jinawo Sokoto Najeriya daga nan Kwara
to muna jin
kuma dangane da wannan sunan suke cewa eh dangane da wannan sunan suke cewa a canza gaskiya ba abu ne wanda ba zai yiwu ba
me yasa kace haka
eh eh to an riga an saba da kiran su da wannan suna to ya za a ce kuma yanzu wai rana tsaka a ce a canza musu wani suna kaga abu ne wanda ba zai yiwu ba illa dai mun kiran da muke yi da yake cime shi kansa mai girma shugaban kasa yana kokari ne na ganin cewa an daidaita an kawo kan wannan matsala muna kira ga dukkan sojoji ara zagiya na ganin cewa an dakile irin wannan Boko Haram da sauran kungiyoyi na ta'addanci eh wannan
to mun gode Malam Bello Garba daga Kwara yanzu kuma zamu je Jos a jihar Plateau kenan
kuna magana da Alhaji Babaji mai gwanjo Jos Plateau Kandahar
to Alhaji Babaji muna jin ka
da farko zan fara nika ta'aziyya ta daga da Halima Jauro a game da rasuwar mahaifiyarta tsohon ma'aikaci ma'aikaci
Allah sarki muna godiya kuma mun san ta yi
na biyu kuma zan sake nika godiya ta ga shugaban gidan radio da suke Salihu na kan da garkuwar ɗan ciranin Jos a game da gudunmawa da yake bayarwa su kuma wannan sojoji ai wannan abin dariya ne a ce tsoho ya tsinci hakori to da wannan suna suke so mu dinga kiran waɗannan mutane so sai ma suke takura ɗan jarida mu ɗan jarida su ne idanmu a duniyar nan
a suna gani ne kamar yadda ake kiran su ana ƙara fifita su ana ƙara fito da su a san ma da zaman su
to mu dai wannan abu muna cewa addu'a Allah ya dora ya ba su nasara kan waɗannan mutane a dakile wannan abu kowa ya huta ku kuma da kuke ba mu wannan lokaci
to mun gode Alhaji Babaji daga Jos yanzu kuma zamu sake koma Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna
Haji Amare Dauda barka da dare sunana Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Karunan Najeriya
to Alhaji Musan Garo muna jin ka
yawa to duk da PRO din mu ya jika ta aje shiga ita kanta jurisdiction to muna taya ta alhinin wannan rasuwa da aka yi mata
mun gode za a isa mata da sako
to alhamdulillah to gaskiya idan muka dauki irin wannan batutuwa dangane da irin wayannan abu gaskiya wani abu sai kasa ta Najeriya to Najeriya da ya kamata dai irin dai wannan dai abubuwan da ya kamata a daina kokarin za a riki sanwa da mutane kai mu dai addu'ar dai da muke Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki a Najeriya kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali duk ba wacce dukkan jin sunan shine muke mu fa abin nan fatan mu dai Allah ya kawo mana kwanciyar hankali amma mu ji san an yi kaza an yi kaza to wani rasuwa dauki hankalin mutane ne ma kawai a kawo wani labari kuma na daban gwamnati sai a kawai akan magana security din nan kawai shine kawai fita sace ne muku fata alkhairi Allah ya sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode.
To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma zamu je Bauchi. Salamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. To ina ganin layin malami daga Bauchi ya goce amma kuma masu sauraro nan zamu da sa'aya dauka wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar. Madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na ci a karfe 4:54 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin na yau ne da rahoto akan tsohon daraktan sadarwa na hukumar kwallon kafar Ghana Randy Abe wanda shi kuma ya nuna cewa zai shiga takara na matsayi a majalisar ƴan zattarwa na hukumar ta kwallon kafar Ghana mai mallakar New Edubiasi Football Club Abdulsalam Yakubu ne ya bayyana wannan labarin Randy Abe ma ya tabbatar cewa lallai kam zai yi takara a wannan matsayi na mamban majalisar sai ɗan zattarwa Randy Abe wanda yana cikin masu mallakan House of Lions shine ɗayan masu tafiyar da sha'anin ƙwallon kafa da ya bayyana niyyarsa bayan babban mai zantarwa na Ashanti Gold wato Mr. Frederick Achampong da kuma jami'in zattarwa na kuma sai Asante Kotoko George Amwaku da suka bayyana niyyarsu wannan takara na mambobin majalisar ƴan zattarwan da kuma kwamitin ƴan zattarwa za a fafata ainihin ganin an rage yawan mambobi daga 23 zuwa 12 Dayan tsofaffin masu koyar da wasa da muke da su a nan kasar JA Sapon ya yi soka ga ma'aikatar ministan kula da wasannin motsa jiki da kwamitin daidaita sha'anin ƙwallon ƙafan kasar Gani yadda suke tafiyar da sha'ani na kociyar Ghana Kwasi Appiah. Tsohon kociyar na Hass da kuma sasanci Kotoko ya nuna cewa yana da muhimmanci ma'aikatar da ke kula da sha'anin ƙwallon ƙafar kasar Ghana da kwamitin da aka damga wa nauyin daidaita sha'anin ƙwallon ƙafar Ghana sun yi tuka matsayinsu a kan kwasi Appiah. Muna saura watanni biyu kacal da ƙungiyar na ƙasa za ta soma kamfenta na wato shiga gasar cin kofin duniya. Coach Sapon ya nuna cewa yana da muhimmanci a daddale wannan matsala kan Ghana ta fuskanci kasar Comoros a ranar 13 ga watan Nuwamba. Ɗan wasan gaba na Asante Kotoko Richard Atta ya faɗa wa magoya bayan klabin cewa su gyara zamansu wannan kaka na bana ta su ga luluka masu tarin yawa. Kasancewa shi ne ya jefa ƙwallon farko a ragan Etelgistan Hill yayin da kwata-kwata na lasa ta cibiyu da nema a zagayen farko na CAF Champions League. Atta dai ya ce yana farin ciki kasancewar karinsa a fagen kwallo ya kara haɓaka kuma yana yin alkawarin tsarin goluka a wannan gasa. A matsayin ɗan wasan gaba kana bukatan ka ɗaukaka wasanka kuma buri na jefa kwallo raga kuma cike ikon Allah na yi nasarar yin haka. A nan gaba za ku ga tarin goluka kuma sai a tafi Kotoko dai za ta tafi ƙasar Tunisia domin zagaye na biyu na wannan karawa na CAF Champions League. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Wannan kuma ya faɗa a yau Laraba cewa Amurka tana da hanyoyi da dama ciki har da amfani da ƙarfin soja ta mayar da martani akan hari da Iran ta kai da jirgi mara matuki inda ta yi kace-kace da wani bangaren ma'aikatar sarrafa mai na Saudi Arabia. Muna kan matsayi mai ƙarfin gaske inji Trump yana faɗa wa manema labarai a filin jirage na California yayin da yake kan hanyarsa inda zai halarci asusun tallafin siyasa. Yanzu babu wanda ya nasara a zaben ƙasar Isra'ila ta jiya Talata. Ana kusa da kammala kirga ƙuri'un baki ɗaya. Jam'iyyar masu matsakaicin ra'ayi ta tsohon shugaban sojojin Isra'ila tana samun ƙuri'u masu yawa fiye da jam'iyyar Likud ta Netanyahu. Ko da yake jam'iyyun guda biyu ba su samu isassun ƙuri'u da zai ba su rinjayi na kujeru 61 a cikin kujerun majalisar dokokin ƙasar 120.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ci abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Hailu Haley da ya hada shirin da Bada Umarni da injiniyan Mr. Carl ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.